ko naira 10,000 a kowane wata, sannan duk lokacin da Allah ya hore masa zai biya wannan 50,000. To malam, ya matsayin wannan abunan, wannan 10,000 da yake biya a kowane wata, wannan duka yana daga cikin riba, riba ne, haramun ne. Kuma har yanzu ana yin haka gaskiya, wasu mutane suna yin haka, suna zaune suna da kuɗi, idan mutum zo neman bashi saboda karayan tattalin arziki da ya samu ko wani abu makamancin haka, in ya nemi bashi sai kaga an ɗora masa kuɗi akan bashi, ƙarin kuɗi akan bashi haramun ne. In mutum ya bawa mutum 50,000, ya kamata ba zai dawo masa da kokobo ba sai 50,000, ko ba zai ƙara kokobo a kai ba. Amma wannan kuɗin ruwa ne, bai halatta ba, haramun ne. Don haka mutum kada ya karɓi irin wannan bashi, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, menene tazarar wucewa gaban mai sallah cikin masallaci da wajen masallaci, in akwai, ko in mutum yana sallah ko mutum yana son wucewa sai ya jira ya gama, kuma mutane sukan yawaita sallah inda ake wucewa, shin daidai ne? Sau da yawa mutane suna kuskure, sai ga mutum ya daidaici bakin kofa sai ya tsaya ta can yamma da kofa, ta yadda kowa ya zo wucewa sai ya wulga gabansa, ko mutum ya tsaya yamma da kofa kuma ya kabbara, ko zai yi nafila bayan an idar da sallah, wannan kuskure ne. In an idar da sallah mutum zai yi nafila sai ya zo gaba haka, ta yadda babu wanda zai wuce ta gabansa, ko ya zo gaban irin wannan fila din sai mai da ita sitira ko wani abu wanda ya kamata. Amma mutum ya tsaya kawai a fili mutane su wuce, wannan akwai hatsari, domin wanda lau ya'lamul maru baina yadayil musalli la waqafa 40, bai halatta ba mutum ya wuce a gaban mai sallah. Shi ko mai sallah bai halatta ba ya bada kofar a wuce gabansa. Shi yasa ma in mutum yana sallah, ko da wanda ya zo zai wuce bai sani ba, sai yi masa alama ya tare shi kar ya wuce. In ya ce zai wuce da karfi, shi ma ya ture shi da karfi, ya halatta a wannan guri. Don haka bai halatta ba a mutum ya zamanto ya bar, wato ya doshi ko yin nafila ko farilla a gaban inda jama'a za su wuce, wannan bai kamata ba. Sannan idan mutum ya zo shi kuma wucewa kar ya wuce ta gaban mai sallah, ya jira shi ya fi sauƙi, kuma ya wuce santa ya bi bayan mai sallah ne. Wucewa haka wannan ba laifi ba ne, amma giftawa gaban mai sallah wannan bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa sosai a kan wannan al'amari, wallahu ta'ala a'lam. Tazarar, yawa malamai suna kiyasta shi da taƙaguda daga inda zai sa goshi, yawa gaba da inda zai sa goshi da taƙaguda ko zira'i guda. To wannan shi ne tazarar, kar mutum ya wuce tsakaninsa da mai sallah kamar wannan. Amma an fi son da mutum ya sa a sitir, wato sitira, ko ya yi sallah a gaban wani abu wanda zai tare shi. Shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yana abunan bayani, yake cewa in kaga wani yana sallah, ya tashi yana sallah, ya bar fili ta yadda za a wuce gabansa, to in ka san cewa za ka zauna dan da jimawa a gaban a cikin masallaci din, ya halatta ka je ka zauna a gabansa, sai ka zama kaman sitira. Yace ya halatta mutum ya yi haka, kuma yace in kai haka ka kyauta, wallahu ta'ala a'lam. Wannan ko bayan ya yi sallama da fatan alkhairi, yace shi dalibi ne a jami'an nan. To akwai wani malami visiting lecturer, yace wanda yake bada attendance, wato attendance sheet kenan, guda biyu ko guda uku, kuma ana kyautata zaton yana zuwa yayi claiming kudin sa ne. Shin ya halatta dalibi yayi signing wannan attendance? Wannan akwai hatsari gaskiya. Kamar misali, in aka samu har a ce malami dalibi ya gane malami yana yin rashin gaskiya ko ha'inci, wannan ba daidai bane. Ya daga cikin abun da ya faru ƙasa duk ta zamanto ko ina corruption ya shiga. Wato a ce mutum ya zo sai bada attendance a isani na gobe, alhali goben ba zai zama yana nan ba, sai ya hada kuma sai ya claiming cewa yayi kwana biyu ko uku, alhali kwana ɗaya ko biyu ya claiming kwana uku ko hudu tsantsan haramun yace don haka bai halatta ba mutum ya rinka yin wannan su kuma dalibai sukan shiga tsaka mai wuya in ba su rubuta suka yi signing attendance ba yana da kalba dama wanda ya iya cin haramun kai tsaye zai iya claiming kwana uku alhali kwana biyu yayi dole ya azabtar da dalibai bai damu ba saboda ya azabtar da kansa ma ya ci amana yayi abuna to gaskiya irin wannan ya kamata duk wanda mutum inda yake ya zamanto mai amana ya zamanto mai gaskiya ya san abin da ya kamata Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam shine wannan abin da muke faɗa shine malami mai wannan halin in dai har zai haka zai iya azabtar da dalibai ba su yi ba su sha ba saboda haka kaga wanda ya iya cin amana ya zama mara gaskiya a idon dalibai ba abin da ba zai iya yi ba don haka ya sa dalibai a tsaka mai wuya wa'azin ya fi karkata zuwa ga shi malamin ya daina wallahu ta'ala ala wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayar sa nan ita ce shin ya halatta ga namiji ya yi dais wato ya bakanta gashin kansa okay dayin kenan to yayi dayin shi sai ce yayi dais dais wato ya zama na abuna okay dayin kenan to yayi dayin din wato ya bakanta gashin kansa kamar yadda masu kamar yadda wasu ke yi bai halatta ba wannan haramun ne kai tsaye da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu sun haramta haka bai halatta ba mutum in gashinsa ya yi fari ko ya yi ja ko ya zama abunan sannan ya bakanta gashin kansa ya rina shi ya dawo baki wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma rinawa da abune kamar abun da anan za a iya cewa irin akwai wani tsiro da ake ce masa makasa wanda yake fitowa gindin dawa kusan shi ne abun da ciyawan da ake bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ne ya yadda mutum zai iya rina ko gashin gemunsa idan ya yi fari wannan sunna ne ko kuma a gashin kansa idan ya yi fari zai iya rinawa wannan shi kuma idan an rina ja yake yi ba baki yake yi ba amma a rina gashin da ya yi fari ya dawo baki wannan haramun ne Allah subhanahu wataala bai yadda ba in ya yi fari a bashi fari ya fi kyau ma duk wannan yawanci yawa mutum ya ringa wani rigima duk wannan ba wani abu nan bane kai din kai ne har abada kai ne to ba wani abu a ciki wallahu ta'ala alam wannan ko bayan ya yi sallama ya ce shin ya halatta mutum ya yi ta yin sallar kasaru har sati uku domin yana NYSC camp ko kuma kasaru na wata shida don yin training na soja ko na police wannan malamai a baya-bayan nan sun yi fatawa akan wannan shine abun da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake kai cewa mutum in yayi tafiya kawai zai ta yin kasaru zalla ko wata shida ko shekara guda sai da zaka ga dalibai sun je jami'a ko sun tafi wani tafiya sun yi watanni a can suna yin kasaru yayi fatawa da wannan yana kafa hujja da hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an kuma shine fatawansa ko a cikin Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni wato wannan shine fatawan Sheikh rahimahullahu ta'ala amma fatawan magabata shine in an yi kwana hudu shikenan kasuru ya kare su wannan istiyadi ne su ma lura da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganan ziyafa bakunta yawa don haka in mutum yayi kwana hudu sai kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi kan wato wafakawa ra'ayin jumhur na cewa kasuru kawai in mutum yayi kwana hudu shikenan ya gama kasuru sai ya ci gaba da cika sallah wallahu ta'ala a'lam wannan shine abu na fatawoyi guda biyu wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce mutum ne zai yi azumin kafara 60 bayan sallah to idan azumin ya kai shi sallar lahiya shin zai sha ne ranar sallan ko kuma zai ci gaba da azumi a zai sha ranar sallar lahiya zai sha ranar sallar layyawa shi gari kawai sai ya ci gaba da azumi babu komai a kansa wallahu ta'ala ala. Wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa a nan ita ce malam an ce Asiya matar Fir'auna ‘yar aljanna ce, to malam dan Allah a gaya min kaɗan daga cikin abun da ta yi na alkhairi don ban sani ba. Asiya ita tare ne annabi Musa alaihissalam ta kula da shi ta kare shi daga fitinar kashewa a wancan lokacin, ita ta rinjaye Fir'auna wajen renon annabin Allah, kuma sai Allah ya zuba mata imani lokacin da aka aiko annabin Allah annabi Musa, ta yi imani da shi, aka azabtar da ita aka sata a kurkukun Fir'auna, amma duk da haka bata bushe tana tsaye akan imani ba, shi yasa aka ce ‘yar aljanna ne. Allah subhanahu wataala da kansa ya ambace ta cikin alkur'ani abunan wa imra'atu menene ne daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu fir'auna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين كغاس إذا كانت هاي الدعاء لك عندك أزب تدعيتا تولنا الله سبحانه وتعالى يدد إيمان انت إيمان انت دا شهاد انت لونك تزمن تؤير الجنة دقا كل شيء وانا يتي باين يا سلام يتي مينيني هكونتين دقا Al-Qur'ani a sallan tarawihi da tahajjud ga limami da mamu ya halatta ko bai halatta ba. Idan mutane suna so su karanta Al-Qur'ani sannan ba su da shi a cikin kwakwalwansu da yawa, ya halatta, ya halatta. Malamai suka ce, malamai musamman sashin malamai sun yi fata suka ce ya halatta. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai karantawa yake da ka, amma sai zamanto suna so su karanta amma kuma ba su haddace ba, ko suna su sauke Al-Qur'ani ba su haddace ba, amma in sun bude suna gani za su iya karantawa, to ya halatta su karanta. Haka nan ko wani yana bayan liman, liman yana karantawa da ka, shi kuma ya bude yana gani, sashin malamai suka ce wannan aikin an yi sauki gare shi, babu laifi wallahu ta'ala ala. Saboda haka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu dace, za mu tashi aya ta 60 cikin suratul Tauba. Muna fata Allah ya taimake mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات وسني تشوى الصدقات إن زكاة in za a bada su an cire zakka ga mutanen da za a bawa. Allah ta lil fuqara'i abawa fakirai, wal masakin da miskinai, wal amilina 'alaiha da masu aiki akan zakkadin, wal mu'allafati qulubuhum da wadanda ake rinjayo da zuciyarsu don su rike addini ko su shiga addini ko kuma su daina yi wa addini zagon kasa ko da suna cikin addini, kuma ko da ba su shiga addinin musulunci ba za a iya ba su zakka. Wa fil riqabi haka nan wajen yanta baiwa, bawa yayi mukataba yana so ya biya kansa za a iya ba shi zakka. Wal gharimina da ma'abuta bashi wanda bashi ya dukungune su. Wa fi sabilillahi da wadanda suke aiki tukuru cikin daukaka addinin Allah sun shagala da wannan ayyuka. Wa ibnis sabili da matafi koda ko yana da kudi, faribatan min Allah. Allah subhanahu wataala ya ce wannan zakka Allah ne ya wajabta, farilla ce daga Allah. Wallahu Allah alimun masani ne, hakimun gwani cikin ayyukansa. Waɗannan mutane da Allah ya lissafa alfuqara'u wal masakinu, faqir da miskin wanne ne yafi? Malamai suka ce faqiri shine wanda kwata kwata bashi da komai, ba shi da komai, kawai sai abunda aka dan samu a buga nan a samu na karyawan yau, a buga a samu na abincin ranan yau, a buga a samu na abincin daren yau, wannan ya zama fakiri, ba shi da komai, ba jari, ba komai, ba kaya a shago, ba kaya a waje ma, duk gaba daya, wannan ya zama fakiri. Don haka malamai suka ce fakiri yafi miskini tsananin bukata, shi yasa sai Allah ya fara da shi. Wal masakin da miskinai, miskini shine wanda yana da dan wani abu amma ba zai ishe shi ba, domin Khadir yake cewa abuna lokacin da suke tafiya da Annabi Musa alaihi salam, yace amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كذا أنا يتي مسكينين يا أم بتشس مسكينين أما كونسنا جيرجلوا ده سكي أي كيرش كأشين مسكيني يا نادت أموني أبو أما بده إيشي شبا لا جم مسكيني يا نادت بوس ده يتي جيرجلا ده يتي كونا ده أن تغذي إنسا كونا ده كي كنا فيب إنسا كونا ده ماشين إنسا ده يتي أشابا karka ce kai wannan yana da mashin ina zan bashi kudi, a'a ai wannan mashin din kawai na Google mayar nemo abinci ne, ya halatta a bashi zakka, wani ma mota yake da shi amma kullun da safe har an daina zama a dakalin kofar gidansa don zai sa kuturi ya samu ta tashi ya je nemo kudi. To kaga wannan a miskini ne, gashi da mota amma ta neman kudi, saboda haka ya cancanci zakka. Shine fakiri ashaddu abuna hajatan, yafi miskini bukata, shi fakiri bashi da komai, miskini yana da dan wani abunsa bai hana a bashi zakka ba. Wal amilina alaiha, da masu aiki akan zakka din, saboda mai akau da idon su daga kwadayin abun, kar wani ya boye, yana da haƙin sa, don haka in yace zai taba wani abu a ciki, ana da dukkan hujja zai tsaye da hukunci akan sa, saboda bai dace bai taba wani abu a ciki. Al'amilina alaiha, za a dau daga cikin zakkar a basu, saboda su suke aiki, su karbo ta, su lura da ita, su yi menene, su gama tarawa, a bayyana wa shugaba ga zakka an tara ga kaza ga kaza, to sai rabawa, in an raba a dauka a kai can, a dauka a kai can, a ba wannan, duk su ne al'amilina alaiha suke, to sun cancanci a basu zakka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su Abbas su yi aikin zakka, saboda alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba a basu sadaka, saboda datti ne ta wayansu da suka wanke, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ausaku gairiku, dattin wasunku ne, ku ba za ku yi ba, abuna alu baiti, don haka dukkan alu baiti rasulillah ba sa karban zakka, kuma ba sa ma yin aiki akan zakka, don kar a basu wani abaci. Wal muallafati qulubuhum, da waɗanda ake jawo hankalinsu, an ga alama eto kafirai ne, amma akwai saukin shani, amma akwai dan kwadai-kwadai, ana iya jawo hankalinsu, ko kuma akwai dan talauci-talauci, amma inda za su samu wadata za su tsaya su yi aiki, za su ma shiga addinin musulunci, ya halatta za a iya ba su zakka in ana ga alaman haka. Haka nan wanda shi kuma gashi nan dai musulmin ne, amma talauci ne kawai yake hana shi yawan zuwa su sallah ne, su menene, ko sai ku kira shi masallaci a ce ana ba da zakka ne gashi, kawai gobe ma zai zo ya yi sallah, jimi ma zai zo ya yi sallah, don ya tabbatar cewa masallaci akwai fa'ida, da don an bashi zakka. To wannan kaga an jawo hankalinsa, ya zama mai ibada tukuru dalilin bashi zakka da akai. Don haka muallafati qulubu, malamai suka ce sun kasu kashi-kashi, akwai almuallafati qulubu wanda suke wajen musulunci, suke son su shiga musulunci amma akwai damuwoyi, to sai musulunci ya dauno yin wannan damuwoyin, ko sai ga sun dawo musulmai, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Safwan ibn Umayya wato zakka, ya bashi zakka a lokacin ya halarci Hunain, abinan ya bashi ganima kai ta sadakan Hunain, abinan ta ganimar Hunain, a lokacin ya halarci Hunain din amma yana mushriki, yaje dai shi bai shiga cikin tawagar yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma bai yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, yana dai gefe yana dan kallo haka, yana kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan gaskiya, yana kaman yaya ne, kuma akwai dan talauci tattare da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tumaki 100, yace wallahi babu wanda yafi kyama a zuciyarsa irin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma daga ranan babu wanda yafi so irin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kowa da yadda yake, wani idan ka abun nan kada abun nan ninsa shikenan. Shi yasa akwai wani gwamna a Najeriya nan da yin shari'a yana magana mutane saboda irin tsabar yadda ake son kuɗi. Yace kawai wa'yansu mutane ya haƙura ya sallama musu kuɗi don kar su kawo shari'a tangarda a wata jiha a cikin jihohin arewacin Najeriya. Ya haƙura kawai sai ya sallama musu, da nan ne ya samu kawai sai suka haƙura, da suna ta kawo tangarda da ya fahimci ina suke so. Kawai mu'allafati qulubuhum ne akan duniya su kuma akan shari'arsa da yake so, shari'ar musulunci yake so a yi. Amma ga sunan duk musulmai ne, ba arne ko daya a cikinsu, ba wanda ba musulmi ba, ko daya a cikinsu dukkansu musulmai ne, amma suna so su kawo masa matsala da ya karance su kawai sai bar musu abin da suke so don dai a samu shari'a ta wuce. Da akwai irin waɗannan wanda su suna nan kawai su duniyar suke so, magana lahira ba ta cikin abin lissafinsu. To al-mu'allafati qulubuhum, irin wannan in za su kawo addinin musulunci illa, to za ku iya ba su kuɗi kawai ku wuce a cikin zakka, sai a ba su sai a wuce kawai don musulunci ya tafi kawai, kar su abun nan ɗinsa. Sun ci bala'i, kuma ƙarshenta in ba su dawo suka tuba ba sai a samu bala'i a cikin rayuwa. Allah ya kiyaye mu. Don haka al-mu'allafati qulubuhum, malamai sun kasa su irin wannan nau'i ɗin. Sannan wa fir riqab, da kuma waɗanda suke ƙarƙashin bauta an sa musu kuɗi su fanshi kansu su zama ƴantattu, ga su da ƙoƙarin ibada ko suna son musulunci amma kuma ga bauta, to ya halatta duk kuɗin da aka sa musu a bayar a cikin zakka, a ce je ka bayar ka fanshi kanka ka zama ɗa, sai bayar ya fanshi kansa, to wannan ya halatta a bashi zakka. Al'amilina alaiha, ko da suna da wadata ya halatta a basu zakka. Wanda suke aiki akan zakka din, ko da suna da wadata ya halatta a basu zakka, don su kawai Allah ya kira su ne kai tsaye a basu. Sannan al-mu'allafati qulubuhum, sannan ar-riqab aw wa fir riqab, haka nan in aka zo wani bawa shi kuma ba wai maganan fansa bane aka rubuta tsakaninsa da ubangidansa ba, a'a kawai shi mai kokarin addini ne, to ya halatta a dau kudin zakka a saye shi a yanta shi, wannan ma ya halatta. Wal gharimina, da waɗanda bashi yayi musu abunan rubdugu, bashi suka shiga ya wuce gona da iri ba a sauransu ba. Akwai wanda yake shiga bashi ba a sauransa ba, arzikin sai karye abunan kwata-kwata ya zama, wato ya fada cikin bashi da rashin wadata da rashin kuɗi, ya shiga cikin halin ƙaƙanika yi a rayuwa. To irin wannan ana bashi zakka, a ƙara bashi zakka har ya biya bashin da yake kansa, har ma an Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kamar hadisin Qubaisata ibn Mukhariq al-Hilali radiyallahu anhu, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ya Rasulullah, na dau bashi ni niyata zan juya kuɗi kawai in samu wadata sai abu ya lalace. Ya Rasulullah, ya za a yi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, babu wanda ya cancanci ya je gurin mutane ya tambayi a taimake shi ko ya tambayi kuɗi a gurin su sai mutum uku ne kawai ya halatta su tambayi mutane kuɗi. Na farko shine wanda ya dau bashi da niyan ko ciyar da gidansa ko harkar kasuwancinsa, yana ga zai juya ya tsira kawai sai abun ya karye masa, bashi ya karye ba yadda zai iya biyan mutane. Wannan ya halatta yayi bayani wa waɗanda yake ga za su iya bashi taimako, ya halatta gare shi, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu shine wadda ja'iha ta fado masa, wato wani annoba ya fado masa kan dukiya, sai dukiyarsa ta karye ya shiga cikin talauci ba yadda ya iya, wannan ma ya halatta yayi bayani a gaban jama'a a taimaka masa. Na uku sai wanda shi ma bala'i ya same shi har danginsa suke iya ba da shaidan cewa kai wane na cikin halin kakanika yi, wanda suka san shi za su iya cewa kai wane fa gaskiya na cikin halin kakanika yi. To wannan ma ya halatta yi bayani a gaban jama'a. Amma in ban da waɗannan mutum uku, duk wanda ya tsaya gaban jama'a ya ce a taimaka masa ya yi abun da ba daidai ba, irinsa sai ya tashi ranar tashin alkiyama fiskarsa babu nama, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. don kar mutun yayi dabara ya boye wani dan kudi ko kuma a haga kawai yazo ya kirkiro wani magana wai da zai ja hankalin mutane da shi kamar yadda wasu suna yin haka wannan bai halatta ba mutun ya fada cikin halaka ya jefa kansa cikin halaka sannan ya bude kansa kofar talauci Allah zai kyale shi da wannan dabara ta sa haka zai ta yi wani sai kaga yayi sallan isha sau uku a dare daya don mun ga wanda yayi sallan isha sau biyu yayi a wancan masallacin da suka yi sai sake zuwa kuma wannan masallacin sai dai wallahi alam in muka kyauta zato gare shi wataƙila nafila yayi anan dai shi niyan nafila niyan nafila yayi amma bayan ya nemi taimako a can nan kuma ya sake neman taimako to kaga wannan bai kamata mutane su kashe zuciyarsu su ringa yin haka bai kamata ba in mutum abun da duk ya samu na jarabawa ya ringa haƙuri kuma kar ya kashe zuciyarsa ya nemi sana'a komin karancinta dan abun da ya samu ya roƙi Allah ya masa albarka insha Allah zai ji daɗin rayuwa sama da ya ringa zuwa yana tambayar mutane sai ga mutum ya zubar da mutuncinsa da mutuncin addininsa ya yi bayani in ka ji mutum yana ƙera bayani ya ƙera bayani ya ƙera bayani inda za ka samu ƙarshen abun da aka tara masa sai ka samu ba su wuce 500 zuwa 1000 ba shi kenan to wannan bai kamata ba na 500 zuwa 1000 to me zai da su in yana da iyalai kuma iya abun da mutane za su iya yi kenan kuma sun yi to ya kamata mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi haka sai waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa don wani ya zo ya karɓi bashi ya yi noma kawai sai annoba ta faɗo kan gonan sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ya faru da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqu alaihi duk ku kawo zakka a bashi zakka aka tara masa dukiya amma duk da aka tara masa da ya lissafin waɗanda suke binsa bashi kuɗin da aka tara masa bai kai ya biya bashin ba sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suke binsa bashi su zo aka kira wanda suke binsa bashi ya ba su abun da ya sawwaka ya ce abun da ya saura ba ku samu ba ku yi haƙuri abun da kuka samu shi ne kawai abun da ya gagara shi kenan ku yi haƙuri wannan iya abun da kuka samu shi ne naku don ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama kaso kawai shi kenan iya wanda yake binsa bashi daga ranar amma a yanzu mai anguwa ko malami ko wani ba zai wannan ba yawwa sai dai a sauƙaƙa kawai a ce a rinka biya da kaɗan-kaɗan amma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi shi ne bisa ilimin da bawan da ya san wannan ilimin sai shi sallallahu alaihi wasallam sai abinda Allah ya sanar da shi da haka ya ce to abinda ya saurakan ku je ku yi haƙuri shi kenan magana ta ƙare bashi ya ƙare a kan wannan mutumin saboda ya san wannan mutumin da gaske yake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tada mutum wanda ya mutu da bashi amma bashi na gaskiya ya je ya ci bashi don ya ciyar da iyalansa ko don ya gyara nemansa da gaske ya karɓi wannan bashin ne don ya biya ba bashi bane kuma na kuɗin ruwa ko wani abu na a'a ya karɓi bashi ne ko na gurin wani mutum ko na wasu mutane ya karɓi bashin kuɗi don zai gudanar da kasuwancinsa ya ciyar da iyalansa kuma yana shirin zai biya kawai yana karɓa sai harka ta canja harka ta canja ta juya sai gashi nan ya wayi gari abu ya rigirkice gaba daya ba zai ma iya bashin ba biyan bashi ba har kuma Allah ya karbi rayuwarsa a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira wannan mutumin ranar tashin alkiyama a tsaye da shi gaban Allah Allah zai ce masa ya kai wane me yasa ka ci bashi har ka yadda ka dawo gare ni da bashi a kanka yace ya Allah ka san abin da yasa na ci bashi kuma ka sani ya Allah wallahi ban ci kobo daya a ciki ba ban sarrafa kobo daya a ciki ba ban kuma yi wasa da kobon kowa da na karbi bashi ba kawai da na karbi bashi ne ya Allah ka san abin da ya same ni tattalin arziki na ya karye gaba daya duk inda na juya ina tsammanin riba sai asara ta can ma riba sai asara ta can ma riba sai asara ya Allah ka san yanda abun yayi har na bar duniya ban iya biyan su bashi ba wannan shine abin da ya faru ya Allah ban ci kobon kowa da gangan ba kuma ban amfani da wannan kudin ba ka riga ka sani ya Allah sai Allah ya ce sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya tabbas wannan abin da ya faru da shi kenan sai Allah ya ce lalle ni na cancanta in biya maka bashin ka saboda haka duk masu bin sa bashi sai a ba su lada naka ba su lada dumbin lada sai shi kuma sai a girmama mizanin hasanatinsa shi ma da lada daga karshe sai ya shiga aljanna su ma sai su shiga aljanna shikenan fa lillahi alhamdulillah to in ka ba mutum bashi da niyya mai kyau don ka taimaki rayuwarsa shi kuma ya karbi bashi da niyya mai kyau don ya samu tattalin arzikinsa ya farfado ya biya to Allah zai taimake shi in har ya bar duniya a irin wannan hali amma bai samu ya biya ba kuma ba wai kawai shanta kewa yayi ta cin dadi don ya samu kudin jama'a a hannunsa ko yayi almubazzaranci ko wani abun nan ba in kun ji wancan bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi wanda Allah zai tada shi gaban Allah zai ce ya Allah ka san abun da ya faru kobo dai ban ci na dukiyar mutane ba dan wani ya kawai ya rinka yi amma kudin sai karewa suke ta yi in ya buga can sai kudin ya kare in ya buga can sai kudin ya kare da haka har ya koma ga Allah da bashi to wannan shine wanda Allah zai ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya to wannan sai Allah ya ce to ni ne na cancanta in biya masa bashin sai Allah ya biya masa bashin su ma suka bada bashin sai su samu garaba sa ranan shi sai in kaga bashin ka bai fito ba gurin wani to kai zamani insha Allah ta'ala ranar tashin alkiyama wata kila zaka ɗebiyo ta garaba sa a biya ka a lahira wani zai ce ni dai da ya biya ni to ya za a yi kuma abun ya kare ne ya yi bayan da aka iya ya buga can abun ya gagara ya buga can abun ya gagara ana iya samun irin wa'innan amma wallahi kar mutum ya ci bashi da gangan in mutum ya zo cin bashi da niyyan ba zai biya ba yana tsammanin zai dabara to da gare zai samu damar biya ba zai biya ba hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbata akan wannan wanda ya ci bashi da niyyan biya Allah zai bashi ikon biya wanda ya ci bashi da niyyan cinyewa ba zai samu damar biya ba don haka a mai da hankali kar mutum ya ce zai dabara da dukiyar mutane don haka algharimina waɗanda bashi ya tukwaikwaye su suna da buƙatar a basu taimako a basu sadaka a basu zakka don duk wanda yake cikin bashi gaskiya yana cikin kunci malamai suka ce in mutum ya fuskanci karewan tattalin arziki to ya taka tsantsan da bashi kar ya yadda lokacin da ya fuskanci kasuwancinsa a harkokinsa sai abun sai baya yake yi sai rushe abun yake to karkace zaka dauko bashi wai ka farfado da ka a kai taka zanzan da bashi a irin wannan lokaci akwai jarraba da take iya samun mutum a harkar kasuwa ko harkar rayuwa ko harkar gudanar da dukiya lokacin da ka fuskanci kawai banda baya ba abun da yake yi to karka yadda da bashi don in kai wasa zaka rinka karban dukiyar mutane zuciyarka tana raya maka cewa kai to karbi miliyan 2 mana gurin wani tunda in ka karbi miliyan 2 sai ka saro kayan miliyan 1,900 a dauko a kai kaza a menene ka ga ribar 300,000 ne akai gobe ma in ka kara na miliyan 2 ribar 250,000 ne sai kai ta tunanin riban da a zuciya sai kai rinka karbo wannan kudin sai ka shiga wahala kan mutum yayi haka duran da jarrabawa ta zo ta karye wannan tattalin arziki to mutum yayi taka zanzan da karban bashi ya rage kar ya je rinka karba wannan malamai sun bada bayani akan irin wannan saboda in Allah ya jarrabi mutum da karyewan tattalin arziki yace kuma zai ta karban bashi to fa zai zo tsakaninsa da jama'a akwai tashin hankali mafi sauki duk inda karyewan tattalin arziki zai faru a ce ba bashi akan mutum ko kuma bashi wani abu ne mai sauki in ba bashi akan mutum don talauci ya same shi akwai sauki zaga yana zagayawa cikin jama'a lafiya kalau amma ran da aka ce akwai bashi wani kawai kunyan ka hadu da shi ma kake yi Allah kiyaye don ka algharimina masu bashi wanda ya tukwaikwaye su a basu zakka suna daga cikin wadanda Allah ya ce a basu zakka wa fi sabilillahi da masu gudanar da aiki cikin tafarkin Allah wasu zaka samu an kebe su banda aikin addinin Allah da ciyar da addinin Allah gaba da aikin al'umma a musulunci ba abin da suke yi wadannan sun cancanta a basu zakka sai wa fi sabilillahi a basu zakka wasu suna fassara fi sabilillahi wai gina masallaci a gina masallaci baya ciki ka gina wa talakawa masallaci da kudin zakka ka gina da kudin ka dai yawa in ka dau kudin ka gina masallaci sai a zo a yi sallah a ciki amma ba kudin talakawa ne ake gina masallaci da shi ba talakawa a basu kudin su in suna so su yi karo karo su gina masallaci in sun ga dama kuma su sayi shinkafa in gina masallaci za su yi su gina in shinkafa za su saya don kudin su ne ba wanda zai ce musu komai don in sun yi sallah gindin bishiya ba sallan su ta yi insha Allah ta'ala saboda haka wa fi sabilillahi shine harkar da aka kebe ta don addinin Allah ake gudanar da ita ko mutanen da aka kebe su don irin waɗannan to za a ba su fi sabilillahi
wato suna cikin zakka. Wabni sabil, haka nan matafi ko da mai wadata ne a kasar su in yana halin tafiya sai zo yace kai guzuri na ya kare a taimaka mun da zakka, wannan ya cancanci a bashi zakka. Ba za a ce a kai miloniya ne fa a kasar ku, a ai yanzu ba a kasar su yake ba ko ba a garin su yake ba, ya halatta bashi zakka. Waɗannan su ne mutanen da Allah ya lissafa za a ba su zakka. In mutum ya ɗau zakka ya kai wani guri baya cikin waɗannan, bai ba da zakka ba. Don ka ji tsoron Allah cikin ba da zakka, a ba waɗanda suka dace, kuma a fidda abin da ya dace. Allah ya samu dace. Allah ce faridatan min Allah, wannan farilla ce, wajibi ne ga duk wanda Allah ya hore masa daga Allah subhanahu wataala, doka ce daga Allah. Wallahu Allah alimun, masani ne da wanda suke fidda zakka lokacin da ya dace, kuma irin abin da ya dace suka yi bada ita, kuma ga inda ya dace. Alimun masani ne da wanda suka cancanci su bada zakka, ko sun bayar ko ba su bayar ba, Allah ya san su. Hakimun, Allah gwani ne mai hikima ne cikin duk abin da ya tsara wajen cewa su wane su fitar su ba wa su wane. Allah yana da hikima cikin wannan tsari. Allah ya samu dace. Na Allah subhanahu wata'ala ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya, daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, suna cewa huwa udhun, shi annabi sallallahu alaihi wasallam udhun, kawai shi da ya ji magana ko ƙarya kaje ka gaya masa sai ya yarda sai ya amince. Huwa udhun, don haka kuje ku kirkiro ƙarya ku gaya masa zai amince, shi bai da matsala. Don haka wa yaquluna, suna cewa huwa udhun, don haka sai suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kawai mutum yaje ya shaci magana, ce ba shi sauƙin kai ne da shi, ba ku san yadda za ku fito masa ba kenan, in kun je ku yi kaza shi kenan, ya shaci ƙarya sai su je su gaya masa, sai ce to shi kenan babu damuwa. Wannan ma ya zo ya shato sai ya gaya masa, ya ce babu damuwa. Don haka sai suna cewa huwa udhun, kawai shi duk abin da aka kawo masa kawai shi kenan sai ya yarda. Allah ce kul, ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhunu khairin lakum, ai ji da yaddan da yake shi ne mafi alkhairi gare ku. Da Allah ya yi yoshi fazzan ghalizal qalb, wanda duk abin da kuke so ya ki yadda, da ba ku kai labari ba, amma da ya zama haka khairul lakum, wato alkhairi ne gare ku. Yu'minu billahi, yana imani da Allah, wa yu'minu lil mu'minina, sannan yana amincewa da mu'minai, yana amincewa da mu'minai, in mu'minai suka faɗi abu ya yadda da su. Sannan sai zama wa rahmatur rahmani lil ladina amanu minkum, ga wanda suka yi imani cikin ku. Don su in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka gaya masa magana ya yadda, ya zama rahama gare su. Waɗanda suke munafukai kuma ya zama bala'i ga kansu, don suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne, suna cutar da addinin Allah. Allah ce wallazina yu'dhuna rasulallahi, waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lahum azabun alim, suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alƙiyama. Allah kiyaye. Na
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله لكم liyurdukum, wannan ya sauko, aya ta sauko cikin halin munafukai waɗanda suka zo suke rantsuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai don mu'minai su yadda da su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su, sai su rantse da Allah akan ƙarya, akan abin da ba daidai ba. To shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya, rantsuwar su ta zama ta banza. Yace yahlifuna billahi lakum, suna rantsewa da Allah gare ku, liyurdukum, wai don su yadda da ku akan abun da suke fada. Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, Allah da manzonsa su ne suka cancanci a ce an nemi yardar su, ba wai wato Allah da manzonsa su suka fi cancanta a ce an nemi yardan su, wato an yadda da abuna an yadda da Allah subhanahu wataala cikin abun da aka yi ko an yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abun da aka yi wato su nemi yaddar Allah da yaddar manzon Allah shi yafi alkhairi akan su yi wa manzon Allah ƙarya ku su rantse muku da Allah ku ku yadda da su da yaddar manzon Allah suka nema ko yaddar Allah ai ba shi yafi su suka fi tantantan a nemi yaddan su ba yaddan mu'mini ba ma'ana kar mutun yazo ya san Allah ya san ƙarya yake yi amma sai zo ya rantse a gaban mutane wai don mutane su yadda da abin da yake yi ai neman yaddar Allah shi yafi alkhairi shi yafi tantanta Allah da manzonsa su suka fi tantantan a nemi yaddan su ta yadda kar a je a musu ƙarya a zo a rantse a gaban mu'minai a'a ko da ba a rantse a gaban mu'minai ba ayi abun da tabbas gaskiya ne domin Allah ya san gaskiya don Allah ya san gai to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ba maganar su nemi yaddar ku ta hanyar rantsewa bane a'a Allah da manzonsa suka fi cancantan a ce sun nemi yaddar su in kanu mu'minina in dai sun kasance mu'minai bai kamata a ce mutane suna neman yaddar wani ba a nemi yaddar Allah cikin duk abin da za a yi Allah ya sa mu samu yaddar su
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
Allah subhanahu wa ta'ala ce alam ya'lamu wa sum shin basu sani bane annahu cewa yadda lamari yake man yuhadidillaha duk wanda yayi iyaka da Allah ma'ana ya koma can Allah ya bar Allah a can ma'ana ya bar addinin Allah ko ya bar umarnin Allah ya zama ya dau abun da shi yake so kaga ya zama yayi iyaka da Allah kenan ya zabi nasa ya bar na Allah to shin basu sani bane duk wanda yayi iyaka da Allah ya ja layi da Allah wa rasuluhu ya ja layi da manzon Allah ma'ana ya zabi abun da yake so sabanin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi shin basu sani ba cewa wanda yayi haka fa anna lahu nara jahannama wato wutar jahannama ta tabbata gare shi khalidan fiha zai dawoma cikin wutar jahannama wai ban san wannan bane ai haka al'amarin yake imma basu sani ba kuma Allah yace zalikal khizyul azim wannan shine kaskanci walaƙanci mai girma ya ƙare cikin a ce yau mutum ya ja layi ya bar aikin Allah ya bar umarnin Allah ya ja layi ya bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wani abu daban ya zaɓi wani tsari nasa sabanin tsarin Allah wanda duk yayi haka zai shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sannan zalikal khizyul azim wannan shine walaƙanci mai girma kuma kaskanci mai girma Allah ya kiyaye mu na'am
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
Allah subhanahu wata'ala ta yahzaru almunafiquna munafiqai sukan razana sukan ji tsoro sukan ji tsoron an tunazzala alaihim suratun kar a saukar da sura akan su tunabbi'uhum wacce za ta rinka ba su labari ba da labari na gaskiya bima fi qulubihim da abun da yake cikin zukatan su duk inda munafiki yake matsoraci ne don yana yin abu ne alallabe alallabe kar a gane baya son a gane shi to haka nan tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin munafirci amma suna tsoro kullun tsoro suke duk da suka ga wahayi zai sauko tsoro suke karfa su sura ake saukarwa wanda za ta yi bayanin abin da suke yi wanda ba daidai ba munafiki a ko ina yake in ana yi wani magana ko ana ko a harkar rayuwa a yanzu a harkar rayuwa haka munafiki duk abin da yake yi kullun a tsarge yake inda duk ya shiga a tsarge yake gani yake kaman an san me yake ko kuma kaman za a bayyana menene yake yana da jin kunya shi kadansa duk da cewa in munafirci ya yi munafirci za ka ga mutum yana iya busar da idonsa ya rinka munafirci amma a kullun zuciyarsa tana dardar cewa za a iya ganewa a za a iya fada a za a yi kaza to shine Allah subhanahu wataala yake fadi tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai kullun suna razane da cewa za a iya saukar da sura wata tunabbi'uhum zata basu labari ba da labari na gaskiya bima fi qulubihim da abun da yake cikin zukatansu Allah ya ce qulistahzi'u ka gaya musu ku yi ta istihza'in ku yi ta izgilin da kuke yi ku faɗi abun da kuka ga dama ku yi Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ko ku yi addinin Allah izgili innallaha lalle Allah mukhrijum ma tahzarun Allah mai fitar da abun da kuke tsoro ne ma'ana Allah zai bayyana a fili munafikai ai sai da aka yi ko malaika jibril yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran sunayen munafikai a Madina nace wane munafiki ne wane ba munafiki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Hudzaifa al-Yamani sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunayen munafikai gaba ɗaya da malaika jibril ya gaya masa don haka wane munafiki ne saboda cutarwar su ga addini yayi yawa Allah ta qulistahzi'u innallaha qulistahzi'u ku yi izgilin da duk za ku yi innallaha mukhrijum ma tahzarun Allah mai fidda abin da kuke tsoron a fitar ne zai bayyana Allah ta wala in sa'altahu wallahi duk lokacin da za ka tambaye su la yaquluna za ka ji suna cewa inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab kawai muna kutsawa ne muna wasa wannan ayan dalilin saukanta shine kamar yadda malaman tafsiri musamman al-hafiz ibnu kathir ya bayyana cewa wasu mutane daga cikin ana zaune sai suna cewa qurra'una akbar butunan wato qurra'una wanda suke makaranta alqur'ani a cikin mu sun fi kowa yawancin abinci kuma sun fi kowa ragwantaka sannan ma akzabuna alsun wato sun fi yawan yin ƙarya wasu suna faɗin wannan don su soki makaranta alqur'ani a cikin sahabbai akwai qurra'us sahaba akwai qurra sau da yawa zaka ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi izgili da duk wani abun da sifa ce ta addini sai zaka ga malamai sun yi rubutu da littafin tauhidi kufru man istahza'a bi shay'in min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam aw shay'in min ad-din walau amila bihi wanda duk yayi izgili da wani abu na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu na shari'ar addini ko da yayi aiki da abun ya kafirta kamar misali tace kai haba ya mutum zai barge mu buyaya wannan ba karamin hatsari bane dan ka ce masa a ba a fadin haka je mu sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ya sake fada ya kafirta ko ya ce je mu kaman bunsuru in ya sake fada a ce masa a ba a fadin haka sunna ce in ka wada ba za ka shiga cikin halaka in ya sake fada da gangan shikenan ya kafirta ba a yin haka ko kan mutum ya dage wando ya sa wandon kaninsa ko ya tsallake ruwa ko wani abu makamancin haka ce wannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma koda shi din ya dage wandonsa in ya fadi wannan mummunan magana ya kafirta ko koda shi din ya barge mu a cike sai fadi mummunan shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen in yana zaune ko haka yaga kake da gemun ka sai ya ma fada ya kana wasa da gemu haka sai ya ma fada dan Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen matasa da yawa ya abuna ya zo jami'a ya abuna muna zaune a gurin inda yaga kake to sai ya tada kai wato shi mai yawan jawo hankali baya bari mutane kawai a zauna haka abun nan sai ya harraka wanda yaga yana wani motsi ko abun nan to inda zai ga kana haka da gemunka ina sai yayi magana shi bai yadda ayi wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da gemu baya bari to balle mutum ya fadi mummunan magana kan gemu a hatsari ne to shine suke fadin wannan maganar qurra'una akbar butuna wa ajbanuna suna sun fi mu ragwanci sana'a sune masu ƙarya wasu aka ji ana cewa ustaz in ka shiga cikin wasu mutane a ce ustaz ko kuma alaramma ya san alarammomin nan ba ya kamata mu yi musu kaza ustazan nan ya kamata kawai waje mai da kai baka san menene duniya ko baka san menene ba shi yasa ake son ustazai ku karanta addini ku karanta duk wani karatu da ya dace da sunan Allah ku yi shi sosai yawa sai mutum yana cewa ustaz in ya jika sai ya rena kansa eh me yake ji da shi ya rena kansa yawa in ana maganan kaza ku ne ana maganan kaza ku ne kune guraye a kaza guraye a kaza haka ne CGP yanka ustaz din nan ne ustaz din nan me kiran sallan nan eh 4.92 wai me kiran sallan nan eh to haka ake haka ake so haka ake so yawa kar kai wasa to ba ruwanka da wuna ce ustaz ya wannan me hijabi nan eh me zan hijabi tare kasa nan eh eh ita ce 4.78 ita ce yawa shi ko yana nan gabo gabo ya da ya dauka zai zai rena ta daga nan ya san cewa ita kam ta bi karmin sa yau sai dai yayi gaba kawai in ya ganta sai ya zagaya jiki yana tada zuwa Allah ya kiyaye insha Allah muna rayu wannan ayan ita za mu ci gaba lokaci na gaba Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala.